hacen إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله هنا تقول يا ما الله سبحانه وتعالى ودع أشكين فللنسى درهم السام ينونا من وانا الرانا a kuma daidai wannan lokaci a wannan masallaci mai albarka na sautin sunna wanda yake wannan farfajiya yake wannan anguwa ta tubin yola nan babban birnin Kano alhamdulillah kalmomi taƙaitattu nake so na yi amfani da su saboda irin yanayin da jama'a suke waje abu na farko shine shi musulmi ribarsa shine ya rabauci lahirarsa ribarsa shine ya rabauci lahirarsa hakan ba zai yiwu ba dole sai idan kowane ɗaya daga cikinmu ya yarda da manufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora rayuwarsa a kai yana daga cikin abin da ya kamata kowane bawa ya zan yana tuntuntuni a kan shi shine dalilin da yasa Allah ya halicce ka akwai manufa da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowane ɗaya daga cikin a kanta wannan manufan ita ce kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da mutum kullum ka dinga tunawa ka dinga nazari manufar da ta sa Allah ya kera ka ya halicce ka shine don ka kadaita shi da mutum manufar da ta sa Allah ya halicce mu Allah ba ya halicce ka ne don kasuwar ka Allah ba ya halicce ka ne don office din ka Allah ba ya halicce ka ne don hidima da dawainiyar ƴaƴanka ko iyalanka ba duka waɗannan ababa ribar kafali ba don su aka halicce mu ba dalilin da yasa Allah ya halicce mu shine don mu kadaita shi da mutum idan ka tsare wannan haƙƙi ka tsaya akan wannan haƙƙi noma sai ya zama ribar kafa gare ka gonanka sai ta zama ribar kafa kiwonka sai ya zama ribar kafa office ɗinka sai ya zama ribar kafa kasuwarka sai ta zama ribar kafa dukkan sana'a da za ka yi da duk kaikawonka a rayuwa sai ya zama ribar kafa amma ka san ba waɗannan ababen su ne dalilin zuwanka duniya kamar ɗalibi ne ya tafi jami'a zai je ya samu ƴan uwansa ɗalibai a ƙasa ne ba a ƙasarsu ba ne waɗanda su ma ƴan ƙasarsu ne ƴan ƙasarsa ne
kuma ɗan jihar sani har ai kungiya na dalibai ɗan kasa kaza ko ɗan jiha kaza ai haka da faruwa zaka kurewanka wajen kula da ɗan kasan ku da shiga cikin hidimar su da dawainiyar su zaka kurewanka wajen tsayuwa akan hakkokin dalibai ɗan jihar ka wajen ganin nasarar su duk wanda ya samu wata matsala zaka kai ka kawo ganin an warware matsalar sa wanda bai da kudin mota ko jirgi zaka san yadda zaka yi kai kawo yadda zai dawo gida ko zai koma idan ya samu matsala a makaranta ka sani duk wannan dawainiyar da zaka daukar ba ruwan jami'a da shi idan baka yi abin da ya dace ba da su kore ka me yasa saboda wannan dawainiyar dalibai da kaje ba shi kai ka makarantar ba wannan ribar kafa ce idan ka ci jarrabawar ka kai abin da ya dace to wannan shiga hidimar dalibai sai ya zama ribar kafa a wajen ka jama'a mun fahimta amma in baka samu jarrabawar ka ba wannan hidima ba za ta taba taimakon ka ba duk abin da ka sa gaba a rayuwa duk abin da ka sa gaba a rayuwa kar ka manta manufar da ta sa Allah ya halice ka don shi wannan manufar ita ce tsirar ka a duniya ita ce tsirar ka a lahira duk abin da kai a rayuwar duniya idan wannan haƙƙin bai sauka ba ba za ka tsira ba Allah a cikin alqur'ani yake cewa wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ba mu halicci aljanu da mutane ba sai don su kadaita mu da bauta wannan shine dalilin halitta wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ba mu halicci aljanu da mutane ba sai don su kadaita mu da bauta wannan kadaita Allah da bautan shine dalilin da yasa shi Allah ya halicce ka duk sabgar da ka shiga a rayuwa wannan sabgar kai ta shafa amma shi abin da ke bukata a wajenka kadai ta shi da bauta wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya goyi mu'azu a bayan jakinsa suna tafiya sai yake tambayar mu'azu yace mishi a kadari ma haqqullahi alal ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah yace wa mu'az ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah mu'az yace Allah da manzonsa su ne mafiya sani sai yace haqqullahi alal ibadi ay ya'budu wa la yushriku bihi shay'a haƙƙin Allah akan bayi shine bayi su bauta ma Allah ba tare da sun kada sun yi tarayya wa Allah da komai ay ya'budu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mishi kuma kar su sake su mai tarayya a cikin bautan nan da kowa kar su sake su mai tarayya a cikin bautan nan da kowa ka sani cewa wannan shine mafi girman wajibi mafi girman haƙƙi a kanka tunda kai imani da Allah da ranar alkiyama Allah a cikin alqur'ani yace wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim durriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim lokacin da Allah ya tsamu ya ciro tsatsu zuriyar annabi adam alayhi salatu wassalam daga tsatsan annabi adam dukkan mun nan Allah sai ya baje kodin kowa wa ashhadahum ala anfusihim ya kuma shedantar da su akan kansu da kansu Allah bai sa mala'iku su zama shaidu ba bai sa aljanu su zama shaidu ba Allah sai ya ce ku ɗan adam ku ne za ku zama shaida akan kanku da kanku Allah ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ma'ana ba ni za ku kadaita da bauta ba kalubana duka ɗan adam suka ce Allah kai kadai za mu kadaita ka da bauta Allah sai ya ce anta qulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah yace to na kafa ku shaida ne saboda kar mu hadu da ku a ranar alkiyama Allah yace ku ce kun rafkana kun manta da wannan alkawari an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah yace kar fa ku ce a ranar alkiyama mun rafkana mun manta da wannan alkawari ko yarjejeniya da yake tsakanina da ku Allah yace kar ku ce kun manta saboda haka idan ka bi dukkan annabawa dukkan manzanni da Allah subhanahu wataala ya tura su zuwa ga al'ummomin su zaka ga idan suka isa zuwa ga al'ummar abinda suke fara sanar da su shine kadai ta Allah da mutum laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayruhu Allah yace hakika annabi nuhu alayhi salatu wasalam mun aike shi zuwa ga mutanansa fa qala ya qaum yace ya ku mutane na ubudullah ku bauta ma Allah malakum min ilahin ghayruhu ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah ma'ana ku kadaita Allah da bauta shi kadai kar ku mai tarayya wa ila adin akafu guda Allah yace adawa su ma mun aika musu dan uwan su annabi hudu alayhi salatu wasalam fa qala ya qaum yace ya ku mutane na ubudullah malakum min ilahin ghayruhu ku bauta ma Allah ba ku da wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah wa ila samud akahum saliha samudawa Allah yace mun aika musu dan uwan su annabi salih alayhi salatu wasalam ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghayruhu shi ma yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ba ku da wani abin bauta koma bayan Allah inda zaka bi dukkan annabawa da manzannin Allah duk annabin da yazo gabatar da sako da Allah ya aiko shi da shi abin da yake fara fada wa mutane ku bauta ma Allah shi kadai kar ku yi tarayya wa Allah da ku wannan shine abu na farko da yake wajibi akan kowane musulmi yake wajibi akan kowane bawa shine bauta ma Allah tare da kadaita Allah subhanahu wataala a cikin wannan bauta in kuma masu albarka dole kowane bawa ya san ya samu kansa a wannan matsayi idan mutum ya samu matsala wajen bauta ma Allah ya kafirce ma Allah ya kiyaye bauta ma Allah ko kuma ya bauta ma Allah amma cikin bautarsa akwai tarayya ma Allah da wani ko akwai tarayya ma Allah da wani abu a cikin bautar to yayi asarar duniya yayi asarar nan abu na biyu shine wannan shari'a da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana garan dokoki Allah subhanahu wataala ya shimfida mana Allah yayi wahayi na wannan shari'a da Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana wannan shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfida ma bayi wanda za su gudanar da rayuwarsu a kanta jama'a ayi hakuri a nemi waje a zauna na'am wannan shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana Allah ya shar'anta mana addini ne domin tsira kullum ka dinga kallon shari'ar musulunci a matsayin mafita a matsayin hanyar tsira kar ka kalle ta a matsayin dawainiya kar ka kalle ta a matsayin wani aiki ko hidima rahmar Allah da jin kan Allah yasa Allah ya shar'anta mana addini ya dora mana waɗannan dokoki yadda zamu gudanar da rayuwarmu wato ita rayuwa yadda zaka kalli komai a cikin rayuwa da irin matsalolinsa mota akwai tsarin da aka mata akwai wajen da mai ake sakawa fetur akwai wajen da bakin mai ake sakawa akwai wajen da mai giya ake zubawa akwai wajen da adullin ake zuwa akwai wajen da ruwa ake zubawa akwai wajen da iska ake sakawa. Idan da za ka yi da gangan inda ake zuba fetur ka saka bakin mai, ko inda ake sa bakin mai ka saka fetur, ko inda ake sa adullin ka saka fetur a ciki, za ka samu matsala da abin hawanka. Rai zai baci, damuwa zai taso. To yadda ka ga haka abin hawa yake, to haka nan rayuwa take. Duk lokacin da ka ajiye wani abu a rayuwa ba a gurbinsa ba, to matsala ta taso. Wannan rahama ta Allah, yasa Allah ya samar mana da shari'a yadda za mu gudanar da rayuwarmu. Yayi za a yi aikin gwamnati, yayi za a yi kasuwa, yayi za a yi zaman aure, yayi za a kula da yara, yara yayi za su kula da iyaye, yayi za a yi tafiya, tafiyan sauri za a yi, kosan da za a yi, komi sai aka zo mana da shi. Idan ka dauka wannan wani abu ne da ba shi da muhimmanci, to rayuwar sai ta samu tangarda. Jama'a mun fahimta, iya manufar da ta sa Allah ya shar'anta mana shari'a shine domin a yi setin rayuwarmu zuwa ga yadda za mu more ta duniya da lahira. Duk wanda ya ajiye addini a gefe, babu yadda za a yi rayuwarsa ta zama akwai nasara a cikinta. Ba a taɓa ba, ba a taɓa ba a bayan ƙasa. Allah ya ajiye wata shari'a, wani ya ƙi bin shari'ar kuma ya je ya dace. Najeriya da yadda ka ganta nan, haka kowa ya ganta. Ba kai ka yi ta ba, ba wani kamfani ne ya yi ta ba. Itatuwanta, duwatsunta, jejinta, garuruwanta, hanyoyinta, akwai ran da aka yi gayya aka ce a zo a haɗu a share hanya daga Bauchi zuwa Kano. Jama'a mun fahimta, saboda haka ita rayuwar tsarin da Allah ya bata, wato kullum ka ankara cewa ita shari'a, ita shari'a. Allah ya ajiye shari'a ne domin a daidaita magudanar rayuwar bayi, yadda bayin za su mori rayuwarsu a duniyarsu da lahirarsu. Duk yadda mutum ya bi dokokin Allah, duk yadda mutum ya zama mai tsoron Allah, duk yadda mutum ya zama mai bin sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sau da kafa, yana yi wa kansa ne, ba yana yi wa Allah ba. Ribar biyayyar kansa zai koma, in ya saba cutarwan sabawan kansa zai koma. Saboda haka wannan shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana hanya ce ta tsira. Shi yasa lokacin da Annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam ya zo ya yi kira a cikin mutanensa, duk abin da ya kamata ya gaya musu ya gaya musu, Allah ya ce kalal mala'u alladhina istakbaru min qaumihi, sai manyan mutane gwamnatin Annabi Shu'aib, manyan mutanen da suka kafirce ma Allah, suka yi girman kai wajen imani da karɓan gaskiya, sai suka ce ma Annabi Shu'aib, lanukhrijannaka ya Shu'aib wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina. Suka ce mishi, ya Shu'aib, za mu fidda kai daga cikin garinmu, za mu fidda kai daga cikin kasarmu, kai da duk waɗanda suka yi imani tare da kai akan wannan hanyar taka, aula ta'udunna fi millatina, ko kuma ka dawo kan tsarinmu da muke kai a tafi tare. Kala sai ya ce musu, a walau kunna kariin, ko da ba musu haka da ai. Sai Annabi Shu'aib ya ce, kadif taraina, haka ne? Kadif taraina alallahi kadiban in uduna fi millatikum. Sai ya ce, ba'da id najjana Allahu minna, ya ce ai mun kirkire ma Allah, mun yi butulci ma Allah, mun yi mummunan jafa'i ma Allah, in uduna fi millatikum, in muka dawo kan hanyarku. Sai ya ce musu, ba'da id najjana Allahu minna, bayan Allah ya cece mu ya fidda mu daga wannan hanya. Wannan rajulun mu'minin min ali fir'aun, lokacin da ya tashi a gaban fir'auna da jama'arsa yana jawabi, daga cikin maganganunsa yake cewa, wa ya kauni mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar, yace mutane na mike gare ni, ma'ana wai me ke faruwa ne ina kiran ku zuwa kafira ku kuma kuna kira na in zo mu shiga wuta tad'una li akfura billahi wa ushrika bihi kuna kira na in kafirce ma Allah nayi tarayya ma Allah ma laysa li bihi ilmun abinda bani da ilimi akai ma'ana Allah bai shar'anta haka ba Allah bai yarda da haka ba wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar ni kuma ina kiran ku zuwa ga Allah mabuwai mai yawan gafara la jarama anna ma tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah yace ba makawa wannan abu da kuke kira na zo in rike mu tafi da fir'auna mu yi bautan wani Allah yace ba shi da amfani a duniya ko a lahira wa anna maradana ila Allah mu komar mu duka zuwa ga Allah ne wa anna al-musrifina hum ashabun nar yace mabarnata kuma su ne yan wuta sai yace musu fasatadkuruna ma aqulu lakum yace za ku tuna duk abin da na gaya muku sun tuna ko ba su tuna da fir'aunan da mutanen san duka sun haura dubban shekaru yanzu kowa na kwance a makwancin sa ana musu babbaka safi da yamma inji annabi yuraduna alaiha guduwan wa'ash abinda ya gaya musu ya tabbata me dalili da yasa ya tabbata saboda shari'ar da Allah ne Allah ai ba zai faɗi magana a samu sabani haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ba zai faɗi magana ka samu sabani haka ba saboda ka ɗan uwana masu albarka ita wannan shari'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ya dora mu akan ta shari'a ce mai albarka shari'a ce da ita ce mafita ga rayuwar dan adam shari'a ce wanda duk wanda ya bita ya tsira duk wanda ya juya mata baya ya taɓe ya halaka koyaushe ka dinga duban kanka ka dinga kallon addini ya tabbata a cikin hadisul qudsi hadisin Abu Dharr Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum yace ya ku bayina inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku ma'ana a dauko lissafi tun daga kan annabi Adam alayhi salatu wassalam har zuwa jariri na ƙarshe wanda shi daga haihuwarsa sai tashin duniya mutane da aljanu yace inda za ku kasance akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku a dubi tun daga kan annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya waye kowa tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana atqakum ana akshaku wa atqakum lillah annabi yace na fi ku tsoron Allah na fi ku bin Allah saudaka yace idan da za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron Allah cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'a Allah yace bazan dadu da komai a iko na tun daga annabi Adam a dauko har dan Adam na karshe mutane da aljanu Allah yace inda kowa zai zan mai tsoron Allah sau da kafa ma za da zalika fi mulki shay'a Allah yace wannan tsoron Allah ba zai kara mun komai a mulki na ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda mutanenku da aljanunku na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum za su daidaita akan zuciyar mafi fajircin cikin ku a duba tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshenta waye ke kowa fajirci sai a ce kowa ya daidaita kamar a ce fir'aun haka ne ko ko irin su Abu Jahl a dubi maras arziki na karshe sai a ce to kowa haka yake ba dan arziki bane Allah yace ma nakasa zalika min mulki shi Allah yace hakan ba zai rike komai a iko na ya ibadi yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum inda na farkonku zuwa na ƙarshenku mutanenku da aljanunku qamu fi sa'idin wahid za su tsaya a wata farfajiya guda daya a share wani fili a samu wata farfajiya a dauko duk wanda suka fara rayuwa a bayan kasa har zuwa karshe mutane da aljannu a tara su a guri daya fasahalu Allah yake kowa ya tambaye bukatar sa kayyasa fa a aitu kullu insanin mas'alatahu Allah yake kuma na bashi duk abin da ya roka ma naqasa zalika mimma indi Allah yake bai zai rage abin da nake da shi yanzu iya bariyar masallacin nan akwai wani wanda sai tara wuce kwai ga mishi abin da yake so mutum ɗaya in ya dauko lissafin waɗansu daloli shikenan an karya shikenan Allah yake to tun daga farko tun daga na farko har zuwa na ƙarshe mutane da aljanu dukan a hadu a fili daya Allah yake na ba mu kowa dama ya roke ni abin da yake bukata na kuma bashi ba fa abin da yake da shi zai kare bai ce bazai rabu ba bazai rabu ba jama'a wannan bayani da Allah ya mana yana so ya nuna maka cewa shi ba bai da bukatun tsoron Allah ka tsoron Allah ka bazai da dai shi da komai ba fajircinka da lalacewarka kuma ba zai cutar da shi ba sannan abinda kake nema a gunsa ba zai rage shi ba sannan abinda yake da shi shi kuma bai da bukatun naka idan kaga mutum na karatun alqur'ani makan sa yake liman makan sa yake ladan makan sa yake in kaga mutum mai yawan sadaka makan sa yake duk wanda yayi idan kaji mutum yayi asharar kansa yayi ba za a dauki ashar din sa a rubuta mai yayin sa ne ko kansa za a rubuta ba saboda haka shari'a mu bi ta sau da kafa ita ce rayuwar mu rayuwa ce mai albarka Allah ya ce thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr sayyidi fattabi'ha Allah ya ce mun dora ka akan shari'a mai albarka Allah ya ce ka bita saboda ka wasa wasa kar kai wasa da addini duk abinda zaka yi a rayuwa ka rike addininka da kyau wannan addini wallahi shine suturanka da addini ake samun aljanna da addini ake samu komai da addini ake samun tsira a duniya da lahira abu na uku shine kayi kokari ka tsaya akan turba ta sunnar manzon Allah ka tsaya akan sunna bid'a kauyanci ne bid'a bata yi kama da abin da ake ce mishi addini bid'a bata yi kama da abin da ake ce mai addini ba idan da za a samu wanda yake da fahimtar rayuwa a ce ba musulmi bane wanda yake da fahimtar rayuwa ya fahimci rayuwar duniya ya fahimta ya zo ya tsaya ya kalli sunna ya kalli bid'a a ce ya dauki dai yayi addini wallahi ba zai dauki bid'a ba sunna ita ce ta dace da fikira saboda karantaswa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun ka yarda manzon Allah ya maka ka yarda abinda yazo da shi ya maka ai idan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Hausa duk da kukanawa ne in an ce manzon Allah ai ma'ana dan aikin Allah ba ana ce mishi ma'aiki ba kenan Allah ya aiko shi to tunda ka yarda kalmar shahada ba ta nuna ba ta tabbata sai an samu wannan shaida guda biyu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aikin Allah ne to bai kamata ka rike wani abu kuma ba shi yazo da aikin ba idan kuma ka dauki wani abu sun kuyan abin da yazo da shi to yanzu ba kana kisar da sakocha dan aikin su biyu tunda shine dan aikin ba manzo ba kenan to ya kamata addinin ka ya zam daga jakar dan aikin ya fito kan ya zam daga jakar wani malami da fito ya zam addini ana yin sa ne bisa abin da Allah ya shar'anta rayuwarka za ta yi albarka duniya da lahira ba a taba wani ya bi manzon Allah da yi albarka ba ba a taba wani ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yi albarka ba saboda haka turbar sunna al-imamu malik yake cewa sunna yace kamar jirgin annabi Nuhu ne duk wanda ya shiga yafi duk wanda ya shiga jirgin annabi Nuhu yace ya tsira yace duk wanda ya bi sunna ya tsira duk wanda kuma yake shiga jirgin annabi Nuhu yace ya halaka yace to duk wanda yake bin sunna yace halakake ne saboda kai addini bisa hasken alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwari bisa fahimtar magabata na kwari kai addini bisa hasken alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwari abu na hudu shine ka zama mai tsoron Allah a cikin rayuwarka ka zama mai tsoron Allah tsoron Allah shine bin dokokin Allah abinda Allah ya aleka ta hannu abinda ya umurci ka kai iya karfinka ka zan mai tsoron Allah kana musulmi kai imani da Allah kai imani da ranar alkiyama ka yarda ka gamsar da kanka zaka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to dole ka zan mai tsoron Allah domin bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine jagora a cikin tsoron Allah ka zan mai tsoron Allah wajen da'a ma Allah ka zan mai tsoron Allah wajen kauce masaba ma Allah ka zan mai tsoron Allah wajen mu'amala da bayin Allah ka zan mai tsoron Allah a cikin furucinka ka zan mai tsoron Allah a cikin aikinka ka zan mai tsoron Allah wajen mu'amalarka da iyalanka ka zan mai tsoron Allah wajen mu'amalarka da makwabtanka da sauran al'umma ka zan mai tsoron Allah akan kanka da kanka domin kai kanka kana da haƙƙi akan kanka da kanka idan muka tsayu akan wannan turba za mu yi farin ciki a duniya za mu yi farin ciki a lahira idan muka tsaya akan wannan turba za mu yi nasara a duniya za mu yi nasara a lahira ina roƙon Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka kuma ina son ku don Allah Allah ya muku albarka subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk